Mai sauraro a kan mita 88 da dubu jar da laifin murar zamani sunana Abba Isa Muhammad kuma a wannan makon na halarci masallacin Juma'a na barikin sojojin ƙasa dake Bukavu Barracks a nan Kano inda limamin masallacin Nido Safiyu Muhammad Yusuf ya gabatar da hudubar sa game da muhimmancin rayuwar musulmi da kuma muhimmancin sabuwar shekarar musulunci da kuma rike wannan lokaci na lissafin watannin musulunci da sauran al'amuran da suka shafi hakan wanda zan sada mai sauraro kai tsaye tare da limamin domin jin abin da hudubar ta kunsa.
To a'udhu billahi minash shaitani rajim rajim bismillahir rahmanir rahim. To kamar yanda malam ya gabatar cewa ni sunana mai jasabi Muhammad Yusuf wanda kuma ni ne babban limami na Bukavu Barracks. A kudubar mu ta yau ta mai da hankali ne akan shigowar sabuwar shekara ta musulunci shekarar 1444 na hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. A cikin kudubar din mun yi jan hankali mun yi nuni ga al'umma su duba su ga yanda shekarar nan take shudewa cikin gaggawa take abin nan shudewa ba tare da kafin kaman kirtawa da bismillah. To hakan darasi ne ta inda zamu gane cewa dukkanin shekarar fa da ta shuɗe to ta shuɗe da wani kwanaki da aka tsiba mana ne na zaman duniya din nan ba wai kai suna wucewa shikenan mai ta kirge ba a'a mu san da cewa tana tafiya da wani sashe na rayuwar mu koda za mu shekarar 80 ko 90 ko 100 a duniyan nan to wata rana sai an tashi an ga babu kuma babu abin da ya karar da mu kaman yau da gobe yau da gobe yau ta zo gobe ta wuce ko da kwanaki ne aka tsiba mana kuma su ne suke karewa.
To kamar me ya kamata a ce musu ni ya waiwai a shekarar da zai gwan kwanar da ita bisa tsarin littafin musulunci.
To ka za a shekara ta 1443 lallai kan mutane sun kasu kashi uku akwai waɗanda sun samu dukkanin abin da ake so dan adam musulmi ya samu duk abin da Allah yake so su sun yi iyayensu kuma sun nisanci abin da Allah subhanahu ta'ala ya ce su nisanta in an faɗa abin da suka yi na aiki na tukura shi ne dukkanin abin da aka wajabta musu sun yi daidai bakin kokari kuma abubuwan da aka ce su yi na idan kana da kyau ka kara da wanka nan na filfiloli su yi kaman na filfiloli na azumi wanda ke da diggu ne na shekara din da man na filfiloli na sallah na kaza duk sun yi. Akwai kashi na biyu daga cikin mutane waɗanda gaba ɗaya duniya ta tafi da su abin da yake na wajibi nasu ba ma sun kula sun yi ba balle kuma su yi abin da yake ba na wajibi. Kashi na uku su ne waɗanda ba ya buba fallasa yau kaga sun bi a yau sun yi suna kan daidai gobe kuma sun kauce. To don haka wannan kashi na farko wanda suka dace da dan abin da Allah yake so a wannan shekara da ta tashi shudewa sai su gode mu Allah subhanahu wataala su bauki Allah subhanahu wataala ya karba musu abin da suka yi na daidai abin da suka yi na kuskure Allah ya yafe musu.
To me ya kamata musulmi ya mai da hankali a sabuwar shekarar musulunci da take zuwa?
Abin da ya kamata musulmi a dukkanin bangarori guda uku da muka faɗa shine ya jajirce ya tabbatar wanda ya daidai ya kara hazaka domin baka sani ba in wannan shekarar da mu shiga za ta iya zance a shekarar da ta karshe a duniya to ka kara zaka kai wanda ka dage a wannan shekarar da ta kare kai kuma wanda ka cutar da kanka ka zalunci kanka ba kai wani abun ko ukula ko abin yabawa a shekarar da ta kare ba to yanzu wata dama ce ta zo ma ka kyautata niyyarka ka fuskanci Allah subhanahu wataala kai ma baka sani ko karshen ka ne yazo haka ma wanda ba ya goba fallasa ya tage dage daidai din sa yafi yawa a wannan shekara din. To dukkanin musulmi ya kamata ya yi cikin din abin da ya duba baya ya hangi abin da ya abin da ya ne daidai ya gode wa Allah abin da ya kuskure ya ne ba Allah ya yafe masa.
Kamar wannan haƙƙi ne yake akan musulmi na ba da gudunmawa wajen inganta tsaron rayuka da dukiyoyin al'umma ko kuma takaita faruwar laifuka da ake fama da su.
Na daidai musulmi ya sani da cewa dan wani ya yi ma laifi ba hakan ya baka damar kai kuma ka zama ɗan ta'adda ba dan duk waɗanda ake kama cikin ɗan ta'adda zaka ji mutum ya ce an mun kaza ne shi sa ne kaza. Allah subhanahu wataala bai ce wa hal jazaa al ihsan ila al ihsan kyautatawa ne ake rama ta kyautatawa amma cewa wala tattabi al hasana wala sayyi'a idfa bil lati hi ahsan in mutum ya muzanta ma fa idhal ladhi bainaka wa bainaka bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim in mutum ya muzanta ma ba a ce kai kuma ka je ka dau makami ka zama dan ta'adda ba ka je ka muzanta wasu ba shi ba ma wai kana so indirectly ka muzanta mishi wannan ba musulmi ba kenan dan haka musulmi musulmi na daya ya kame hannunsa kamar da manzo Allah ya faɗa mana al-muslim muslim muslim lisanihi wa yadi musulmi na kware shine wanda musulmai suka kuta al'umma su kuta daga hannunsa da kuma harshensa da haka musulmi kai kaska zama dan ta'adda na biyu ko musulmi da yake ganin ana ta'addanci akwai hanyoyi da zaka magance in ma din zaka iya kawar da shi da hannunka yi in ba zaka iya ba ka kai reporto ko kuma abin da in ba zaka iya ba abin da yafi amfani wanda a wannan matsayi din kai addu'a addu'a ta hanyar istighfar zai kasance zulumunka da naushi ya jawo ake wannan ta'addancin to yawan istighfar yana da naka sai sa Allah ya rage mana saboda abin ya fi karfin tunanin mutum ya fi karfin mutum ya fi karfin wani mutane da ba su ci cikin hannu bayan aka duba yawan mutane da suke tsaye za su kawo karshen wannan abu da haka wannan aiki ne na musulmi a tashi tsaye da hannu da addu'a da shawarwari ga mahukunta da addu'a ga masu ma'aikatan tsaro domin Allah subhanahu wataala ya samu mu ga bayan wannan fitincin da suke kasashen mu
to mai sauraro da fatan Allah ya sa mu amfana da abin da muka ji sunana Abba Isa Muhammad sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu